بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu albarka, ina mana barka da wannan lokaci a wannan yammaci na Juma’a. Mun shiga daren Asabar, wanda shi ne daren 11 ga watan Rajab shekarar hijira ta 1446, ya dace da lissafin 10 ga watan Januari 2025, a wannan masallaci da ake kira da suna Masjidu Abi Ubaida ibn al-Jarrah radiyallahu anhu, a wannan gari na Faki cikin karamar hukumar Ikara a jihar Kaduna. A bisa munasaba, kamar yadda malami mai gabatarwa ya ambata, mun zo don taya dan uwan mu murnar samun karuwar aure. Shine Malam Zakariya Nura da amaryarsa da aka ce sunanta Maryam Mas'ud. To, muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin wannan alaka ta aure da aka kulla. Allah kuma ya ba su zuriya ta gari. Saboda wannan dama da muka samu, aka ga dacewar mu haɗu da fuskokinku masu albarka don yi ma junanmu nasiha akan wani abu da shafi addininmu ko rayuwarmu ko makomarmu. Galibi an saba a al'adance a irin waɗannan jalasat ɗin, ana yin magana ne akan abin da ya shafi aure ko zamantakewa ko alaka da iyalai ko falalar ƙara aure ko makamantansu. Ni gaskiya ina so dinna bar waɗannan abubuwan a gefe, tunda galibi an daɗe ana jin su, kuma na san da wuya akwai wani abu da galibin mutane ba su sani ba game da abin da ya shafi aure. Matsalar dai kawai shi ne, ba wai duk abin da aka sani ne ake iya samun damar aiki da shi ba. Ina so na yi dajiya ne mana magana akan wani abu daban da fatan ya zama zai amfane mu shi ma insha Allah. Ina so ne mana wasu ‘yan gajejjerun ta'aliƙai ne akan wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda annabi sallallahu alaihi wasallama a ciki yake bada labarin ɗaya daga cikin abubuwan da za su faru a cikin wannan al'umma ta shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi wanda ya kai matakin a ce mishi mutawatir, wato hadisi wanda ya zo labaran shi sun zo ta hanyoyi da dama, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa wato wannan al'umma tashi za ta rarrabu ta kacance ne ta zama ƙungiya ƙungiya har sama da ƙungiya 70 da wani abu. Yace wato Yahudawa da Kiristoci ahlul kitabi su rarrabu zuwa gida 60 da wani abu, wasa taftariqu ummati, ni kuma al'ummata za ta rarrabu zuwa gida fiye da ƙari akan wancan. Yace kuma dukkanin waɗannan ƙungiyoyi ƙungiyoyi ne na ɓata, in ban da ƙwaya ɗaya gyal. A mafi yawan riwayoyin ya ambaci wacce ce ƙwaya ɗaya. Ya ce shi ne abinda nake kai ni da sahabbaina, abinda nake kai a yau ni da sahabbaina, da ire-iren lafuza makamantan waɗannan. To, abinda ya kamata ya ja hankalinmu a nan shi ne, kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Mu'adh ibn Jabal wanda ke cikin Bukhari, kissar wato wannan matashi wanda ya zo yin sallah tare da Mu'adh, shine limami. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu ya tsawaita sallah har wannan matashi ya koma gefe ya ƙara sallarsa. To, daga baya da aka zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana mai da zance, ya faɗi wata magana mai muhimmanci. Da ya ce annabi ya ce mashi, to kai da ka koma gefe ƙara sallah ka me kace? Yace ai ni na roki Allah gafara ne, na roki Allah ya sa ni aljanna, na roki Allah ya tsare ni daga wuta. Yace kuma sai ya ƙara da cewa, domin ni ba zan iya irin yawan gunagunin da kuke yi ba kai da Mu'adh, wato addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsawaitawa da shi da Mu'adh ibn Jabal, yace ni ba zan iya ba, abin da nake nema kai Allah ya tsare ni daga wuta ya sa ni aljanna, iya abin da roke shi kenan. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya murmushi yace, ala hadha mudaddid, ai mu ma da ni da Mu'adh duk faɗi tashin da muke, mu ma abin da muke da baki. wato duk abin da mutum yake nema a duniyar nan bai wuce ya nemi tsira daga wuta ya kuma nemi ya za a yi ya koma aljanna gidansa na gado. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne yake da garanti akan zai koma shi ma abin da yake iya kokarinsa kenan kamar yadda ya faɗa a cikin wannan hadisi. To mun kalli wancan hadisin na tafriqatul umma wanda a cikin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace al'umma za ta rarrabu gaba daya kuma duk ƴan wuta ne in banda abin da shi yake akai. Kaga kenan wato tafarkin da kawai za mu bi mu tsira mu sadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu koma gidan babanmu Adamu aljanna gidanmu na gado shine idan mun bi wannan tafarkin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake akai da shi da sahabbansa wanda yace shi kadai tafarkin tsira. To yana da kyau kenan wannan tafarkin mu san shi mu san ya za a yi mu bi shi dan ba za mu iya bin tafarkin ba idan ba mu san shi ba. Wannan shine yake cewa tafarkin ahlus sunna shine yake cewa tafarkin salaf shine yake cewa taifatul mansura duk wani suna da zaka faɗa kana iya ka faɗi amma dai ya kamata ka gane menene shi din. Shine nake so neman wasu ta'liqat da za su bayyana mana me ake nufi da manhajus salaf menene tafarkin magabata da muke tutiyar cewa muna bi ko muke sha'awar bin sa to menene shi ya ake bambance shi daga sauran tafarki na bata na bid'a na halaka da sauransu. A farko mu fara daukar lafazin almanhaj abinda ake nufi da almanhaj da Hausa kamar yadda na ambata ta yushi ake ce ma tafarki wato hanya miƙaƙiya hanya sananniya hanya wadda mutumin da ya bita ba makuwa yayi ba ya san inda za ta kai shi. Wannan shi Balarabe yake ce ma almanhaj kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul Maida li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Allah ya ce kowanne daga cikin annabawa mun sanya mishi ko kowanne daga cikin ku mun sanya mishi shir'atan dokoki wa minhajan da kuma hanya sananniya da zai bi wajen aiwatar da waɗannan dokoki da Allah ya sanya masa na umarni ko hani na wajabci ko haramci. Sannan shi kuma lafazin as-salaf din da aka ce manhajus salaf shi kuma lafazin salaf abin da yake nufi a takaice kawai shine duk abin da ya riga ya wuce shi ake ce masalaf. Saboda haka tafarkin waɗanda suka gabata tafarkin magabata kamar yadda Allah yake cewa faman ja'ahu mau'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa ay lahu ma madha a cikin bayani game da ribago. Allah ya ce wanda duk wa'azi ya zake masa daga ubangijinsa sai ya kame ya daina cin riba falahu ma salafa an yafe masa abin da ya gabata abin da ya riga ya wuce. Haka idan muka ɗauki kamar fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa afallahu amma salaf ubangiji ya yafe game da abin da ya riga ya gabata a cikin suratul Maida. Akwai wata riwaya ta wani hadisi na kissar rasuwar baban Jabir Abdullahi dan Haram radiyallahu anhu an Jabir. Mun sani cewa wannan sahabi yana daga cikin shuhada Uhud wanda ya yi shahada a Uhudu kuma ya samu falala mai girma. Daga cikin falalar da ya samu shine an ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada wani labari game da shi. To daga cikin riwayoyin akwai wata riwaya particular riwaya da ta zo a cikin littafin Dala'ilun Nubuwa na Imam Abubakar al-Baihaqi. Wannan riwaya ta bada wani lafazi da shi nake so ne mana istishhari da shi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Jabiru ya yi tagumi yana cikin damuwa game da rasuwar mahaifinsa da kuma cewa mahaifin ya mutu ya bar masa maƙudan basussuka da ake binsa ya kuma bar masa ƙanne ‘yan mata su tara a wata riwaya kuma su shida wanda dukkanin sun isa aure. Saboda haka Jabiru na cikin damuwa gashi kuma shi ma matashi ne ko auren fari bai yi ba. Da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ganshi sai ya ce mishi ala ubashshiruka ya Jabir yace kai Jabiru bana maka bishara ba yace ina kusan kaman bishara ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman albashir sai Annabi ya mishi albashir yace mahaifinka ya samu darajar da bayan an kashe shi a gun jihadin nan kai tsaye Allah ya ce mala'iku ku tasan mini shi da aka tashe shi Allah ya tambaye shi yace me kake so in maka ya kai bawa Nabi ya ce ma Jabiru, Allah bai taba wani bawa a cikin wannan al'umma irin wannan one on one tambayar ba, sai babanka. Da aka tambaye shi me kake so, sai ya ce ya Allah ina jin cewa ban gama maka iya aikin da ka sani ni ba. Saboda ina roƙon ka mai da ni duniya, in je in sake yin jihadi a sake kashe ni. To a riwaya mashhuriya sai Annabi ya ce sai Allah ya ce mishi qad sabaqa minni annahu ilaiha la ya'udu. Qad sabaqa minni, na riga na yanke hukunci cewa ilaiha izuwa ga duniya la ya'udu, ba wanda zai koma ya mutu, wa haramun alaqatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Wannan ita ce riwaya mashhuriya. To sai zo a wancan riwayar da ke cikin littafin Baihaqi da Dalailun Nubuwa, sai zo maimakon lafazin qad sabaqa sai zo da lafazin qad salafa, hakika ya gabata. So kaga wannan ma zai ba mu ƙarin haske game da ma'anar lafazin salafa. Suna nan da yawa, kada in cika ku da dogon surutu wanda ba shine asalin karatun ba. To sai mu tsallaka a gurin malamai na aqida na fiqhu da sauran malaman musulunci, wato istilahan me yake ce ma manhajus salaf, ko kuma suwane ne as-salaf. Za mu ga cewa idan muka kalli adabiyyat, muka kalli adabiyyat maganganun da malamai suka yi akan suwane ne ake tantance su da a matsayin magabata din na kwarai wanda ake so mu dinga koyi da su, suwane ne su, sune ahlul quruni ath-thalathati al-mufaddala, sune musulmai da suka rayu a cikin karnoni guda uku din nan masu falala. Abinda ake nufi da karni anan shine zamani, ba wai necessarily ya zama shekara 100 ba, a'a abinda zaka kira da suna zamani wanda wani generation ya rayu a ciki har zuwa kare wasu, sai kuma wani generation ya biyo bayan su har zuwa kare wasu, sai kuma wani generation ya ƙara biyo bayan su har zuwa kare wasu. Waɗannan karnoni guda uku Al-Qur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun bada shaida akan nagartar su. Allah ya nuna ya yarda da su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalar su. Allah madaukakin sarki ya ce ya gafarta musu. Allah ya ce mu'minai ne. Allah ya ce mutanen kirki ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ƴan aljanna ne. Addinin su karɓaɓɓe ne a wurin Allah. Tsarin rayuwar su karɓaɓɓe ne. Yadda suka gudanar da al'amuran yau da kullun din su shi ma abin yabawa ne a wurin Allah madaukakin sarki da gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine jagoran su ga baki daya, sai kuma suke biyo bayan shi dabaka daya biyu uku. Akwai ayoyi da yawa da suka zo game da yabo ga waɗannan al'umma na as-salafus salih. Zamu takaito akan wasu don buga misali. Allah madaukakin sarki ya yabe su da cewa was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari. Allah ya ce wallazina taba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa adalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, zuwa ƙarshen aya a cikin suratul tauba. Allah ya ce was-sabiquna al-awwalu, da waɗanda suke magabata da suka yi gaggawa na farko-farko, min al-muhajirina, daga cikin ƴan ƙaura, wato wanda suka baro Makka lokacin da ake cutar da su, Allah ya ba su izini. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da su, suka dawo Madina suka ci gaba da yin addini. Su Abu Bakarin, su Umar, su Usman, su Ali, su Abdurrahman dan Auf, su ainihin wato abin nan Hamza, su Abu Ubaida ibn Jarrah da sauran mutanen Makka din, su ne al-muhajirun kamar yadda aka sani ko wal ansari. Ana karanta wannan wajen a ce wal ansari, kuma ana iya cewa wal ansaru. Akwai kisa mashahuriya cewa sayyidina Umar dan Khattab ya ji wannan karanta was-sabiqunal awwaluna min al-muhajirina wal ansaru, shi sayyidina Umar yana karanta nashi karatun ne wal ansari. Idan ka karanta shi da wal ansari, yana nufin as-sabiqunal awwaluna, masu darajar sabuku da awwaliya, to muhajirai ne kawai, su ne a mataki na farko. Sai kuma al-ansaru, su kuma suna biye da su a mataki na biyu. والسابقون الأولين من المهاجرين ومن الأنصار. Sai shi kuma wancan ya karanta wasabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansaru, sai da musuma al-ansaru suma suna da sabqu da awwaliya, wato su da muhajirai yanzu kankankan ne a falala, ba wai suna mataki na biyu, muhajirai suna mataki na farko ba. Da Umar yaji wannan karatun sai ya daka mutumin tsawa ya ce wai ya ga maka wannan karatun, sai ya ce Ubayy dan Ka'ab. Ubayy dan Ka'ab kuma wani mashahurin gangaren ne kafu gwani a cikin sahabbai, wanda Umar ma bai isa yazo kusa da shi ba, ana maganar wato ana maganar satu kenan, za a ce ko yawan ana maganar wata dabara da kwarewa da gogewa da sanin sirrin Alkur'ani, hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saurari karatun Ubayy, yace Ubayy dan Ka'ab, ai jiya mun fita anguwa ni da matata Aisha, sai muka wuce muka ji kana karatu a masallaci, Nabi yace da ka ga yadda na tsaya ina sauraron karatunka, yace ya manzo Allah inda na san kana saurare, ai da na ƙara sisi ta ma karatun da ka ƙara jin dadin shi. To wannan Allah ranka kaga babun wasa bane, saboda sai da Umar ya ji an ce aka ce to mu je gun shi, inji daga bakin bakin shi, sai aka je yace eh kwarai haka, na ji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai yace na yarda, ai da ni ina tsammanin asbaqiyya wal awwaliyya darajar mu ce mu kadai muhajirun, ashe ansaru ma suna da asbaqiyya. To waɗannan wato dangogin guda biyu, al-muhajiruna wal ansar, su ne suka hada asalin abinda ake nufi da as-sahaba ridwanullahi alaihi, duka sauran da suke kewaye da su to suna bin bayan su ne. A cikin sahabbai akwai asalin al-muhajiruna wal ansar, akwai kuma at-tulaqa, akwai kuma waɗanda suka wato waɗanda suka musulunta kenan bayan fathu Makka, waɗanda sai da suka ga uwar bari sannan suka musulunta, ba su kai daraja waɗancan ba. Akwai kuma ahlul bawadi, da wanda suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sau daya, da wanda haduwar su da shi ma kawai aikin hajjin ban kwana ne, duk waɗannan suna da darajar sahabbantaka. Amma dai la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fati wa qatal ulaika azamu daraja min alladhina anfaqu min ba'du wa qatal, ba ɗaya suke ba tsakanin wanda yayi imani yayi jihadi yayi infaki kafin fatu Makka, waɗannan sun fi daraja fiye da na bayan su. A bisa wanda suke ganin cewa al-fatu din yana nufin fatu Makka ne, saboda haka Allah ya musu wannan yabon, yace da su da ansar wallazina taba'uhum bi ihsanin, da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa sune at-tabi'una din kenan, ko ya zama tabi'ai ko kuma kafin tabi'ai su waɗancan at-tulaqa. Allah yace ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi, kaga wannan ya ishe su shaida radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah yace ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi. Sannan Allah ya ce ya tanadar musu aljannai wanda suke koguna suna gudana ƙarƙashin su, Allah ya nuna cewa ya yarda da su kuma ya tabbatar da cewa ya ba su aljanna. Kaga babu shakka waɗannan suna kan tafarki madaidaici abun koyi. Haka nan a cikin suratul Tauba Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya yi shela cewa ya gafarta musu, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina taba'uhu fi sa'atil usra min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum zuwa ƙarshen aya. Allah ya ce haƙiƙa Ubangiji ya yafe ma manzo sallallahu alaihi wasallam, wato ma ko wani laifi ko wata gazawa ko wata sawarwara da aka samu, Allah ya yi sanarwa tun a nan duniya ya ce ya yafe masa. Haka nan ya ce kuma ya yafe ma waɗannan sahabbai nashi, su ne wane? Al-muhajiruna wal ansar. Allah ya ce waɗanda suka bi shi fi sa'atil usra, a lokacin da ake cikin tsananin wahala da kunci da damuwa, min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum, bayan an samu yanayi na tashin hankalin da zukatan wasunsu sun yi kusa da su karkata, irin bala'i da suka fuskanta a Badar, a Uhud, kafin hijira, a yakin Tabuka, da yakin Ahzabu, da bala'o'in da suka fuskanta, akwai lokutan da sai da suka nemi su raurawa wasu daga cikinsu, kuma ta ba alaihim liyatubu, Allah ya gafa ya yi musu gafara saboda su samu tsira a wurin Allah madaukakin sarki. Haka nan akwai inda Allah yake cewa lil fuqara al muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasula ulaika humus sadiqun. Allah yace wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim nan ma su sutul hashir kenan Allah ya yabe su talakawa muhajirai wanda aka kore su daga garuruwan su makka kenan suka fita wasu babu maskara a jikin su kamar irin su musu abu dan umayya wasu suka bar dukiyar su wasu aka ce su zaba da dukiyar da musulunci suka zaba musulunci aka kore su daga gari suka zama cewa wato yare aka kokore su daga gari suka zama talakawa bayan da suna da arziki suka zama marasa wurin zama bayan da sun mallaki gidaje suka zama marasa abin hannu bayan da attajirai ne suka zaba musulunci su koma Madina suka zauna Allah ya ce da kuma wanda suka tarbe su wanda suka mallaki Madina kuma suka mallaki imani wallazi ya tabawwa udara wal imana min qablihi tun kafin zuwan mutanen makka mutanen Madina sun yi imani kamar yadda Jabir ya bada labari yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta yawo cikin kabilan Larabawa Qurayshawa da yan uwansu Saqifa da sauransu yana cewa wa zai taimake ni in yada addinin Allah ba wanda ya saurare shi suka ki saurare shi yace mu kuma a lokacin mutanen mu Ausu da Khazraj idan suka zo suka yi aikin haji sai su je su saurare me yake fada anan sai mutun daya biyu uku su musulunta idan suka dawo Madina sai su yada musulunci a cikin al'ummarsu saboda kasan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina duk wani mai niyyar musulunta ya riga ya musulunta da haka zaka ji labarin an ce ga wani mutum Madina ya zo ya musulunta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya same shi a cikin musulunci ba yadda a Makka za a ce yau wani ya musulunta ai ta labari yau Hamza ya musulunta yau Umar ya musulunta to su sun riga sun ga musulunta gabaki daya sanda Annabi ya isa Madina gaba daya banu Abdul Ashhal banu Abdiddar banu banu Najjar da banu Salima duk waɗannan sun riga sun musulunta sun ga sun musulunta suna jiran zuwan shi ne kawai saboda haka su ma suna cikin wanda suka musulunta da wurwuri shine waladiyya tabawwa uddara wal imana min qabli Allah ya ce yuhibbuna man hajara ilayhi suna kaunar wanda ya kaura ya zo gare su mun san irin labarin ayyukan arzikin da suka yi gare su waɗannan ayoyin guda uku ina ganin sun isa mu ɗaya misali al-imamu Ahmad ibn Hanbal ya da littafi mai suna Fada'ilus Sahaba Allah ya gafarta musu sai da ya kawo aya sama da 130 a cikin Alkur'ani wanda suke tabbatar da falalar sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa saboda ka wannan abin da ne dugu ne kawai a cikin kogi waɗannan mutane sun riga sun ɗaran masa sun yi gaba Allah ya yarda da su Allah ya ce ya ba su aljanna innal ladhina sabaqallahu minal husna ulaika anha mub'adun Allah ya riga ya ce ya gafarta musu ya musu rahama ya sanya su ne ɗaliban farko na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su suka shaida saukar wahayi su ne suka shaida fasarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wahayi su suka shaida karantarwarsa a aikace su ne suka aikata abin da suka aikata ya musu takariri ya tabbatar saboda ka sun ga sunna da aka yi wahayinta sun ga Qur'anin da aka yi wahayi sun ga sunna wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata a aikace sun ga sunna takaririya wanda su ne suka aikata ya tabbatar ko ya musu gyara duk su da ɗalibansu da suka karantar tabi'ai kenan da kuma ɗalibansu atba'u tabi'ina to su musamman ajiyar din sahabbai babu wanda zai iya riskar abin da suka riska da ɗai duniya sai dai bi bayan su kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisin Abdurrahman dan Auf wanda yake cikin Bukhari Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba kar ku zagan mini sahabbai ko da ɗayan ku zai ciyar da girman dutsen Uhud na zinariya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma balaga mudda ahdihim wala nasifu ba zai taba kamo wato abinda sahabi ya bayar na cikin tafin hannunsa na dabino ko alkama ko shinkafa Annabi ce kai ko rabiya ba zai kamo ba saboda sufi satul usra ne da za a kwatanta a ce wani mutum ya mallaki dukiya girman dutsen Uhud na zinariya kuma Allah ya bashi damar kyakkyawar zuciya da ta sa yace bai sadaka da shi duka wanda wannan abu ne mai matukar wahala wannan mubalaga ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna babu yadda Allah ya dan adam wa innahu li hubbil khair la shadid inda yana da zinariya ko da girman bulo ne inci tara ba zai tunanin bari ya sadaka da shi ba abin da ya fara tunani shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara cewa ma mala'a ibn adama ma mala'a badal ibn adama illa turab lokal ibn adama wadiyan la arada ko tamanna an yakun lahu wadiyan da a ce yana da katan kwazazzabo na arziki abin da zai danga tunani to ya za a yi a juya su zama kwazazzabo biyu ya za a yi a sake juyawa su zama goma kullun tsarin ya da miliyan biyu sanin shi ya za ta zama hudu in ya da hudu ya za ta zama takwas ba haka ne kullun tunanin ƴan kasuwa da manoma da attajirai da duk wanda yake jiya dukiya ya za a yi ta karu ko to sai a ce Allah ya huwace maka kai ba karuwar duniyar kake nema ba so kake ka kai ta lahira gaba daya kuma in ka samu ka kai din ma idan ka ba za ka kai darajar su ba wanda gabakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanda da yake so ya tarayya da su ta hanyar bin sawu to sai dai ya shiga cikin yan wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim sai su tun juma sai dai ka zama cikin yakubayi wanda ba za su iya riskar su ba amma suna fata suna bin sawun su ɗan cikin wallazina ja'u min ba'dihim ya kula rabbana ghafir lana wal ikhwan allazina sabaquna bil iman sai dai ka dinga fata kana musu addu'a kana musu fata nagari sai ka dinga cewa ya Allah ka gafarta mana da mu da waɗanda suka rigaye mu a imani cikin ƴan uwanmu al-imamu malik yayi hujja da wannan aya akan cewa duk wanda yake zagin sa bai ba musulunci kenan domin yanzu shi baya cikin ikhwanihim alladhina sabaquhum bil iman dan dai su sa da asbaqiyyan imani inda kaza an ce ya ayyuhal ladzina amanu to da su ake sai an gama yi da su sannan kai in ka zo kai imani sai ta iya shafaka amma su ta riga ta shafe su kai dai akwai kuma wanda ma kai ba taba shafaka ba iyakacin su ne kawai ya ladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yudara lakum ila ta'amin ghairi nadhirina ilahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza qa'imtum fantashiru wala musta'nisin li hadith nabi sallallahu alaihi wasallam Allah yace ka gaya ma mu'minai kar su sake shiga gidanka sai in an gayyace su kuma an gayyace su zuwa gun walima su shigo su abin da ya kawo su kawai idan an kawo abinci an ci to kowa yayi addu'a ya tashi kada a koma gefe a ce za a kafa wata fira saboda wannan yana cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana jin kunya Allah kuma ya jin kunya fada musu gaskiya to yanzu wannan mu'mini ne samu wannan falala ta riga ta kare ta tsaya iya su ne kawai kaga to akwai irin waɗannan kuma da yawa wanda iya su ne wanda kuma ya shafi addini kai tsaye ya shafi umarni da tsayi da sallah ba da zakka jihadi ciyarwa biyayya iyaye to wannan shine zaka samu idan ka bi sawun su na fata muna ganewa so da ka sai dai ka bi sawun su wallazina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum sai mai Allah ya ce mene fa ulaika minkum wanda suka yi imani a bayanku suka yi jihadi suka shiriya waɗannan ba ana magana akan ma sauran mutanen da suka yi imani ne bayan an bude makka su ne ma ake cewa su ma za su iya riskar ku fa ulaika minkum to balanna kuma sauran saboda haka babu wanda ya riskar sahabbai da falalarsu sai wanda ya fi tafarkinsu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda wanda yake cikin Bukhari da Muslim annabi yake cewa khairun nasi qarni mafi alkhairun mutane su ne zamanin da na rayu annabi sallallahu alaihi wasallam yake fuma alladhina yalunahu sai kuma waɗanda suke bin sawunsu fuma alladhina yalunahu sai kuma na bayansu annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan sai yake cewa thumma yatakhallafu min ba'dihim khalfun sannan sai kuma wasu masu mayewa su maye gurbin su tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminahu shahadatahu wa yaminuhu afwan shahadatahu nabi ce sai kuma za a yi wasu mutane wasu ƴan bani na iya za su maye gurbi wanda inda ake neman ya rantse kafin ya rantse ya ba da shaida inda ake neman ya bada shaida kafin ya bada shaida ya rantse ɗan kan zagi kenan mu kenan sauran ya ayyuhan nasu tun daga ƙarni na uku din har zuwa ƙarshen duniya saboda haka waɗannan mutane ne masu falala da daraja waɗanda fallar su ta wuce yadda ake tsammani al-imamu safarini da yazo yana tattaunawa akan menene ake nufi da madhhabus salaf sai yake cewa al-muradu madhhabus salafi ما كان عليه الصحابة الكرام وأعيان التابعين بإحسان وأتباعهم من أئمة الإسلام العدول يتوعك تي مذهبي mazhabin magabata to ana nufin tafarkin da ainihin wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke akai makana alaihi sahabatul kiram wa ayanut tabi'in da kuma malamai cikin tabi'ai da insani wanda suka bi bayansu da kyautawa wato daliban su wanda sahabbai ne malaman su sun ga sahabbai sun koyi karatu a wurin su sahabbai ne suka koya musu alqur'ani suka koya musu ibada suka koya musu sallah suka koya musu komai to waɗannan su ne mataki na biyu daliban sahabbai sannan wa attaba'ihim da kuma na bayan su sune daliban sahabbai din min a'immatul islam cikin limaman musulunci al'udul mutanen kirki din wato su imamu malik su abu hanifa su shafi'i da makamantan su Allah ya kara musu rahama gaba daya mimman shahida lahum bil imamati wadanda aka shaida cewa limamai ne wa urifa azamu sha'anihim fi din kuma aka san girman daraja al'amarin su a addinin musulunci wa talaqqan nasu kalamahum khalafan an salafin duna ramiyin bi bid'atin aw shahrin bi laqabin ghairi mardiyin ice kuma al'ummar musulunci suka anshe su suke karban maganganun su suka yadda da su jil bayan jil al'umma bayan al'umma an yadda da su sannan kuma ba a taba tuhumar su da wata bid'a ko a san su da wani suna ko wani laqabi abin Allah wa dare ba ba a san su da wata bid'a ba wadannan a'immatul huda da su da malaman su da malaman malaman su sahabbai kenan malam safari ne yace su bin su shi ake nufi da bin tafarkin magabata anan kusa al-allama Abdullah ibn Baz rahmatullahi alaihi babban malami na wannan zamani shi ma da yago wannan irin zance yake cewa as-salafu salih humus sahabatu wa man salaka sabilahum min at-tabi'in yace as-salaf magabata as-salihu nagari sune sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa man salaka sabilahum da duk wanda ya bi tafarkin su min at-tabi'in daga cikin tabi'ai wa atba'i tabi'ina da tabi'an tabi'ai sai yace min al-hanafiyyati wal malikiyyati wash shafi'iyyati wal hanabila daga cikin masu bin tafarkin wato makarantun waɗannan malamai guda hudu waɗannan malamai guda hudu Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alaihim ajma'in malamai ne na sunna malamai ne masana addini malamai ne da duniya ta shaida nagartarsu da tsoron Allah su malamai ne kuma da suka kafa makarantu suka karantar kuma Allah ya sa wa ilimin sa albarka ya yadu a duniya sai da mana masu bin tafarkin fassarar su da masu yiwa wato masu fahimtar addini a tafarkin ka'idojin su sai ake kiran su da wannan sunaye su ba kungiyoyi bane su ba wato abokan husumar juna bane saboda duk wanda yake ci gaba da bin sunna a cikin su to ana kallon shi a matsayin ahlus sunna kuma a cikin tafarkin magabata malam bin babu yace wa ghairihim da kuma ma wasu su wato wanda ma ba a cikin wannan tafarki yake ba wato ya zama cewa shi ba dalibin makarantar hanafiya bane ko malikiya ko shafi'iyya ko hanabila yana bin da tafarkin sunna amma a wata makarantar daban su ba ko su makarantun watakila ba su kai shaharar waɗannan ba limman tamassaka bil kitabi was sunna ka'ida shine ruko da alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi babit tauhid musamman game da abin da ya shafi aqida to mu rike wannan a matsayin gaba mafi muhimmanci abu mafi muhimmanci game da tafarkin magabata shine ruko da tauhidi wato inganta imani da alkinta tauhidi da daukan shi a matsayin abu mafi muhimmanci a cikin da'awar sunna haka ce tauhidi ana nufin tsantsanta bautar Allah ta fuskoki guda uku ta fuskar rububiyyarsa wato tsantsanta wa Allah matsayinsa na mahaliccin komai da kowa sannan da kuma na biyu shine tafarkin uluhiyyarsa cewa tunda Allah shi ya halittu gabaki ɗayansu na farkon su da na ƙarshen su na saman su da na ƙasan su ko kuma shi kadai ya cancanta a bautata ma kaman da ya umarni saboda haka sai a bautata mishi a aikace a a tsantsanta tawakkali gare shi, tsantsanta ibada gare shi, a tsantsanta addu'a gare shi da sauransu. Na uku kuma shine abin da shi malam din ya ambata nan karara, yace wa babil asma'i was sifat, da kuma ta fuskar wato Allah madaukakin sarki yana da sunaye kyawawa da siffofi madaukaka wanda suka bambanta da sunaye da siffofin dukkanin halittu, ko da lafazi yayi daya amma ma'ana ba daya bace. To a tabbatar wa da Allah sunayensa da siffofinsa kyawawa, wanda ya tabbatar wa kansa a cikin sushin alqur'ani mai girma, waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da su a cikin hadisai ingantattu, ba tare da karkatar da ma'anarsu ko gurguntar da ma'anarsu ko yi musu tawili na barna ko makamancin haka. Wa jami'i umurji, malam bin Baz Allah ya gafarta mishi shi da kuma dukkanin sauran al'amuran addini, wato duk abin da mutum zai yi na addini ya bi tafarkin magabata. To wannan shine ma'anar yana bin tafarkin salaf, ba wai kawai sanyawa kanshi suna as-salafi ko ya sawa kanshi wata alkunya mai girma ba shine kawai bin tafarkin magabata ba, ba sunan bane, a'a aikin ya zama aikace kana bin tafarkin su a addininka, a tauhidinka, a sallah, a ainihin azuminka, a mu'amalarka, a kasuwancinka da duk sauran abin da ya shafi rayuwarka da addininka, kana lalubar yaya magabata suka yi nasu, sai kuma ka kwatanta aiki da nasu din. Wannan shine kamar yadda na faɗa tun farko, yana nufin kenan dole sai an san tafarkin nasu a yalwace. Saboda wannan abin da ake ambata ba zai yi kawai ka san shi haka ba tare da ka koyi shi, kuma wani abu ne da akwai nisan zamani tsakaninmu da shi. Yanzu ko abin da ya faru a nan garin Faki in ya wuce shekara 50, 60, 70, ina jin mafi wanda muke zaune a nan ba za mu sani ba, sai mun je mun tambaya, sai inda tawa sun gaya mana, ko mun karanta a cikin wani rubutu da aka yi na kundin tarihin Faki, ba haka ba ne? Haka garinmu ne inda muka taso iyaye da kakanni, amma ko abubuwan dawa ba mu sani ba saboda nisan lokaci. To ina kuma ga abin da ya faru fiye da shekara 1400. Kaga dole yana buƙatar wato tsayuwa, tsayin daka da ba da ƙaimi wajen koyo da sanin makamasa sana'a fahimci shi. Saboda haka wajibi ne mu koma ga malamai masana su koya mana tafarkin magabata, muna so mu yi aiki da shi. Allah ubangiji ya sa mu dace. To an ce lokaci ya kawo, dai kuma hanyar muƙaddima wai nake yashi. To bari mu tafi a gurguje. Akwai wasu rumus, wasu wato wasu alamu waɗanda da su ne ake gane tafarkin magabata na ƙwarai. Idan aka auna, aka ga mutum ya auna kansa ya ga yana aiki da waɗannan abubuwan, don insha Allahu yana tafiya yana gudana akan tafarkin magabata na ƙwarai da gwargwadon percentage na abin da yake da shi, da gwargwadon bibiyarsa ga wannan tafarki. Abu na farko shi ne da muka ambata shi ne wannan bin ilimi, koyan ilimi a gaban malamai masana ilimi na manhajin salafiya, abin da ya shafi alqur'ani, abin da ya shafi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, abin da ya shafi fiqhun musulunci, abin da ya shafi tauhidi, abin da ya shafi sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da sauran ilmomi da suke ma waɗannan ilmomin hidima. Sannan kuma su masu bin tafarkin magabata, to ba wata ƙungiya ce sananniya wanda in kana cikinta shine ka zama ɗan salaf, kamar yadda ake faɗa da zaran ka fita kuma ka fita daga salaf, ba haka ba. Wato laysu jama'atan muntazima, su masu bin tafarkin magabata ba wata ƙungiya ce sananniya wanda za a yi mata rijista, ko tana da uniform, ko tana da katin ID card ɗinta, ko tana da wani wato membership peculiarity, wato wani abu da ake gane cewa suwane suwane su ne mambobinta, ba haka ba. Duk a inda mutum yake, duk sunan da ya ga dama ya sa wa kanshi, ko duk masallacin da yake sallah, ko duk ƙungiyar da yake bi ko baya bi, idan dai ya tafi akan bin alƙur'ani da sunna akan fassarar magabata, to shi ma ɗan salafiya ne, shi ma ahlus sunna ne, ba sai ya shiga wata ƙungiya ba. Hasali ma su suna ƙyamar ƙungiyanci, saboda ƙungiyoyi daga cikin abin da suke shine suna rarraba kan mutane. Shi saboda Allah ya ce wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum, kar ku yi jayayya ku rarraba sai ƙarfinku ya tafi. Allah kuma ya zargi cewa innal ladhina farraqu dinahum
wa kanu shiyan lasta minhum fi shay'in. Lalle wanda suka rarraba addini suka zama kungiya kungiya, Allah ya ce ba ruwan kansu. Allah ya zargi masu raba al'umma musulmi zuwa kungiyoyi mabambanta. Saboda haka ruwan musulmi su zama ne tsintsiya madaurin ki daya, al'umma daya, addini daya, aqida daya, tafarki daya. Saboda haka ba kungiya ce wanda take sananniya wanda za a ce in baka cikin ta wato baka cikin ahlus sunna ba. In an samu wasu kungiya ko wasu jama'a sun hadu suna wani aiki na addini, idan ya dace da wannan da ake magana su ma ahlus sunna ne, kuma abin ayaba musulmi. Kuma in ka samu kanka a cikin su babu laifi dan ka taimaka an ci gaba da aikin addini. Abu na biyu, akwai kuma daga cikin wato ma'alim da ake gane mai bin tafarkin magabata, akwai al-i'timadu 'ala an-nusus fi fi al-ihtijaj. Al-i'timadu 'ala an-nusus ash-shar'iyyah fi al-ihtijaj. Duk abin da za a kafa hujja da shi a cikin addini, to za a dogara ne da al-Qur'ani da hadisi ingantacce, kuma za a fassara su ne a bisa fassarar magabata na ƙwarai. Wato ba a dogara da an ce kace zantuttuka ko labarai ko tatsuniya ko abin da aka gani a mafarki ko abin da aka gada kunne ya girma kaka ko wani wata zance na a sharko zance a rasa kan gadansa, wannan ba abin dogaro bane. Wannan tafarki ne na yan bid'a ko dai gulatu sufiya ko rafida ko sauran batattu sune suke bin tafarki na dogaro da mafarki, dogaro da zantuttukan labaran da na yanzu, dogaro da maganganun mazaje ko da za su saba maganganun da ke cikin Alkur'ani da Sunna. To ahlus sunna wal jama'a suna dogara ne da nassoshin shari'a wajen kafa hujja, ba zantuttukan mazaje ba. Sannan akwai kuma luzumul jama'a was-sam'u wat-ta'a lil-a'immati wal-wulat. Ahlus sunna wal jama'a suna dagewa wajen ganin cewa sun ci gaba da kasantuwa a matsayin al'umma guda daya, karkashin tsari guda daya, da jagoranci guda daya, da kuma yin da'a ga shugabanni. Sawa'un shugabannin nan a matsayin shugabannin addini kamar malamai, ko shugabannin al'umma kamar sarakuna ko masu mulki, da duk wani wanda Allah ya daura shi a matsayin shugaba a kanmu, matukan musulmi ne, kuma matukar bai mana umarni da abin da ya sabawa abin da Allah ya umarni ba, to tafarkin magabata shine yi masa da'a da yin hakuri da shi a bisa wato kangarewarsa ma ko zaluncinsa. Sannan ahlus sunna wal jama'a masu bin tafarkin magabata daga cikin ma'alim din tafarkin su shine la yata'assabuna illa lil haqq, ba sa ta'assubanci. Ta'assubanci shine wato kabilanci da san da bin wani ra'ayi, mutum ya zama cewa kawai ni dan wane ne, dan bin tafarkin wane kaza ko kungiya kaza ko mazhabi kaza, duk abin da ke wajen wannan tafarkin da na tsasa wa kaina to ba ruwana da shi. To wannan shine ta'assubanci. To ba sa ta'assubanci sai ga gaskiya. Wannan kuma ma'anarsa shine wala ismata illa lirusul, ba su yadda da cewa wani mutum cikin mutane malami ko masani yana da daidai 100% ba sai dai annabi ne shi ko manzo. Amma duk wanda ba annabi bane ba manzo bane, to duk abin da ya faɗa ko ya karantar sai an auna shi da abin da ke cikin sakon annabi, shine Alkur'ani da Sunna. In ya dace sai a dauka, idan bai dace ba sai a duba ya za a yi da wannan zancen. Matsayin kuskure ne a ce kuskure ne, Allah ya gafarta wanda ya. In matsayin barna ce a ce barna ce, kuma a yi a kausasa magana ga wanda ya barna da gwargwadon yadda ya dace. Saboda haka ahlus sunna masu bin manhajin salafiya ba su da wani mutum da za a danganta su a ce ƴan wane ne su. Kamar yadda aka tambayi Imam Malik, aka ce su wane ne ahlus sunna, ya ce su ne wanda ba su da suna sai dai sunna ɗin. Za ka ga duk wasu mutane suna dangantuwa ga wani wani mutum, ko dai su danganta ga Tijjani ko Abdul Qadiri ko Zazzaki ko Birshir al-Mirisi, ko za su danganta dai daga zuwa wani mutum, ko Ash'ari suna dangantuwa, ko Jilani ko wane ne, wato sun ɗauki wani mutum sun danganta kansu gare shi, kuma suna kiran kansu da sunan masu dangantuwa zuwa ga wannan. Amma ahlus sunna wal jama'a suna dangantuwa ne kawai zuwa ga sunna. ba sa dangantuwa zuwa ga wani mutum. To wannan ya daga cikin siffarsu. Sannan kuma al-sunna suna yin iyayensu wajen ganin sun yaki bid'o'i da bata. Bid'a a cikin addini wanda ta shafi ƙare-ƙare ko canje-canje ko wasu sababbin salo da aka kirkiro wanda suka yi kama da addinin amma kuma ba su cikin asalin addinin. Aka shigar da su cikin addinin. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa man adasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. A cikin cewa Muslim yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad. Riwaya Bukhari da Muslim kenan wannan hadisi daga sayyidatina Aisha radhiyallahu anha. Sannan a cikin hadisin Abu Dawud wanda kullum malamai suke furta shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna kulla bid'atin dalala. Lalle kowace bid'a bata ce. Wa kullu dalalatin finnar. Kuma dukkanin bata ne sallallahu alaihi wasallam ya ce ya wuta ce. Saboda wancan abin da muka fara tun farko na kokarin ganin cewa an tsira a lahira, izamu isa al-sunna suke tashi haikar wajen yaki da bid'o'i. To wannan ne kuma yasa suka wayi gari kusan kowane mai son zuciya yana rigima da su. Saboda kowane mai son zuciya yana da wata bid'a da yake, yana da wani abu da ya kafa na bid'a yace addini ne. Da kan suka bi suka ce bid'a ba kyau, to dole sai ya ji cewa da shi ake. Saboda kuma dole ya dauki dan mara ganin yaya za a yi ya kare kansa. Saboda al-sunna wal jama'a suka zama duk wani mai wata tarkacen bid'a to abokin husuma sai. Wannan ya daga cikin sunan al-sunna wal jama'a. Shine dagewa akan fada da bid'o'i da karantar da gaskiya dan kada bid'a ta samu wurin zama. Abu na gaba akwai kuma wato dhammu ta'wilil batil. Al-sunna wal jama'a cikin manhajinsu akwai wato yin Allah wadarai da kuma tona asirin murdaddiyar fassara da ake wa nassoshin shari'a. Kama tun daga kan masu ta'wilus sifat wato siffofin Allah madaukakin sarki wanda suke tsarkaka musamman as-sifatul khabariyya, abinda Allah ya bada labari game da kansa a cikin Al-Qur'ani, irin istiwa'in sa, irin tabbatarwa da kansa gani, tabbatarwa da kansa hannu, tabbatarwa da kansa al'arshi, tabbatarwa da kansa zuwa ranar alkiyama, da ire-iren abubuwan da malaman tauhidi suke kira da suna wato as-sifatul khabariyya. Akwai wanda suka sha alwashi cewa ba za su yadda a ce haka ba, tare da cewa Allah ne ya faɗa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya karantar, za su murɗe ma'anar ko su lalata ta ko su ce babu. Wannan sune dangin wato kullabiyya da asha'ira da maturidiyya da mu'tazila da ire-irensu waɗanda suke tafarki ne na ta'wili ko ta'tili ko juhudi. Kama daga kan waɗannan masu ta'wilin a cikin tauhidi da kuma masu ta'wili a cikin shari'a sune wato gulatu sufiya, wanda za su zo su ce suke da aqida irin na hululiyya ko ittihadiyya, wato masu aqidin cewa ai ma ko duk abin da ka gani ai Allah ne, ko kuma duk abin da ka gani ai Allah ya bushe a jikin abu. Wannan mummunan tawili ne na barna na bata a cikin shari'a, wanda zindiƙanci ne, bata ne, Allah ka tsare. To al-sunna ba sa sassauci wajen yakan ire-iren waɗannan bata. To haka kuma mataki na uku shine tawili mummuna a cikin fiqh, a cikin wato abin da ya shafi ibadoji. Idan aka samu wani shi ma yana yi ma wata ibada mummunan fassara ko yana canza ma'anar wani abu cikin ibada, kamar ƴan ibabiyya, akwai wasu ƴan bid'a suna nan yanzu ake ce musu ƴan ibabiyya, waɗanda suke fassara abubuwa da nasoshi su ce zakka ai ba zakka bane, tsarkake zuciya ne kawai, sallah ai ba sallah bace, ai addu'a ce kawai, kaza irin waɗannan, ai hajji ba wai aikin hajji bane, ziyarar kabarin waliyyi ne. To wannan ƴan ibabiyya da su a ciki. Da kuma irin waɗannan ƴan ƙalaƙatu su ma suna cikin masu mummunan ta'wili. Su kan dama abinsu ma ya fi kama da jahilci da rashin kan gado. Don mutum ya ce wai da Qur'ani kadai zai yi aiki, kuma ya zauna awa ɗaya ana jan Qur'ani kuma ya ta zuba. Yanzu wannan fassarar da yake shi ta ra'ayinsa da sharhinsa da tattaunawarsa ita kuma mai ciki ta? Shi ma Qur'ani ne? Da ya kamata kawai a ja Qur'ani kamar an sa kasar kawai a tashi. Shine da gaske ya aiki da ka'idar da yake sawa. Kaga wannan akwai motsuwa a cikin irin wannan tafarkin. A lokacin da shi ya yadda wa kanshi ya fassara Qur'ani da fassararsa, ya yi Qur'ani saran gatari, kuma bai yarda da fassara Annabi ba. bidar da ta kowa ba sai ta tashi shi za a ga ce mishi kalakatu kuma wannan katu ne kawai maganin shi kawai bugu ko katu ne da gaske wato ba wani mutumin arziki bane Allah ka tsare mu daga bata saboda ahlus sunna suna kai goro su kai mari wajen ganin sun yaki duka waɗannan bidiyoyi ina ganin da wannan zamu iya fahimtar girman aikin da ke gaban duk wanda yace shi ahlus sunna wato abun ya wuce kawai fashion da yayi da ganin cewa ai tunda shine abin da ake yi bari kawai mu shiga shi yake trending a aiki ne na abin nan na zage wato damtsi sai an yi karatu sai an bi tafarki sai an nemi dace daga ubangiji sai an yi addu'a sai kuma ana yi ana duba ana sara ana dubin bakin gatari dan kada mutum ya zame ya karkace daga tafarkin to masu kula da lokaci sun ce lokaci yayi tsakani da Allah a cikin ra'ayina wannan lacca bata cika ba amma dai a ci da hakuri abin da ya samu ina ganin nayi gwaranci ne nayi kuskure ya kamata in tsallake muqaddimat din ta farko ba da su ya kamata in fara ba amma tsammani na cewa abu ne da zai tafi cikin sauki to ma ta sha'una illa an insha Allahu rabbul alamin ina fata abin na fada ya zama daidai ubangiji Allah ya sa mana albarka a cikin da ku Allah kuma ya amfanar da mu da shi da wanda suka jiyo daga baya wannan tare Allah daro Allah ya sa albarka a ciki Allah ya sa mu gama lafiya afun mana na'am ai mallan na riga na kulli eh mallan Abu Waisa yanzu zai yi ta'aliki sai ya karasa har kuma ta mata riga ta yi ta fara shutting down kamar da ka san computer in ta fara shutting down to yanzu nace a sake restarting din ta akwai matsala eh wannan din Allah ya sami albarka garaba da masu tacewa khairul kalami ma qalla wa dalla eh in zance tsayuwar lokaci sai na farkon shi mantar da kai na karshe shi mantar da kai na farko muna godiya ga malam wanda shi jagoranci zuwa mu garin nan Allah ya saka mishi alkhairi malamin mu ne dan uwan mu ne na addini muna mishi fatan alkhairi shi ne duk sauran al'ummar da suke wannan gari da masu taimaka mana gabaki daya da masu taimaka mishi a cikin harkar da'awa da sauran malaman mu Allah ya saka musu alkhairi imamanmu da malamanmu da tawamu Allah ya saka musu alkhairi marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya angwayenmu da amaranmu Allah ya sa musu albarka a cikin auren su yadda Allah ya hada fuskoki mu anan na addu'a Allah ya hada mu cikin cetan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina godiya ga kowa da kowa da fatan Allah ya mai da kowa gida lafiya angwaye kuma Allah ya sa a ci amarci lafiya angwaye ina ziyarar ga ya wuce ko yana nan ai ko an dakatar da shi yayi yawa yanzu wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh